Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma shirye.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin Noma tushen arziki. Wanda ni Muhammad Hafiz Baban nake gabatarwa. Yayin da 'yan Najeriya ke ci gaba da kokawa kan tashin goron zabi da kayan masarufi suka yi, musamman tun bayan cire tallafin man fetur da aka yi, yanzu haka gwamnatin kasar ta kaddama da aikin noman rani na bana a jihar Jigawa da ke arewa maso yammacin kasar. A cikin shirin noma tushen arziki na wannan makon, wakilin Muhammad Ibrahim Kwari ya tattauna mana da ministan harkokin noma a Najeriya, Sanata Abubakar Kyari, wanda ya kaddamar da shirin noman rani na bana. Inda ya fara da yin karin bayani kan shirin.
Karin bayani shine kamar yadda muka faɗa, shi wannan program ɗin president ne tun lokacin July da ya kaddamar da emergency akan abinci, kuma da aka rantsar da ku yake maza-maza ku cikin duk wani irin opportunity ne a samu a ƙara abinci. At least mu samu dai wannan shekarar mu ƙara abinci har zuwa dai inda dai zai isa mutane. To shine a cikin wannan noman ranin za mu yi alkama da masara da shinkafa da rogo, kuma daga baya kuma cikin damuna kuma za mu karfafa dawa da kuma soya. Saboda haka a yanzu kan abinda muka yi, irin tallafin da muka yi shi ne za mu ba wa manomi wanda ya ce zai alkama iri ɗin kyauta, to na yake so iya cin filinsa kyauta za mu bayar. Kuma taki za mu ba da subsidy na rabi kudin, yana neman taki 6,000 ne ya kawo kudin 3,000 za mu ba da kuda 6,000. Amma kuma kun ji abinda kuma shi da girma gwamna ya faɗa, kuma sun ƙara bayyanawa a cikin nan akwai national microfinance da suka shiga suka ɗora abinda a kai da wanda ba zai iya kawo wanda ba zai iya ba. Akwai kudi ya rage kudin nan a haka ɗin rabin kudin shi ne ya zama kamar 180,000 a kan hekta. Yan mutane biyu ne ma za su kawo a kan hekta. Amma shi ba yadda bayani da gwamna ya ce a su kawo 40,000 da ɗaya da wani abu, to shi ne sauran kuma finance za su biya, sai daga baya sai a ba su akan kayan da aka shigar. Shi balancing da su. Saboda haka ka gani gwamnatin tarayya ta yi nata, shi ma ya girma gwamnan Jigawa shi ma ya nashi. Kawai don da a samu mutane su samu bunƙasa, su samu livelihood da kuma ƙarin arziki, da kuma ƙasa ta samu abinci. Irin ma daga Mexico aka kawo. Saboda irin wannan variety ɗin irin alkama ɗin shi ne wanda ake kira bolog 100, shi ne wanda yake juriyan ko da ɗan rashin ruwa kaɗan ne ko da kuma ɗan zafi ne kaɗan, shi ya fi irin na da ɗin abin nan. Kuma in ka duba ka gani a lokaci, a kan lokaci muka yi, har yanzu muna da lokacin da za mu iya abin nan. Saboda haka mun gan yadda aka tashi, da kuma bayan goyon baya da shi Mr. President Bola Ahmed Tinubu ya ba mu, mun samu ƙarfin gwiwa kuma za mu tashi tsaye mu yi wannan abubuwa. Da yake mutane manoma suna jihohi ne, muna aiki da gwamnonin jihohi da gwamnatin jihohi. Kamar misali Sokoto ko shekarun jiya sakataren gwamnati ya bugo mana ya ce a ƙara muku. Saboda haka in ba dai an gama lokacin iyakar daidai lokacin da ba za a iya sake shuki ba, ba za mu iya san iyakar mutane ba. Amma mu mun shiri, abinda muka yi shiri muna da har zuwa hekta 125,000.
Shi ma ɗaya daga cikin shugabannin kungiyar manoma ta AFAN a Najeriya ya yi tsokaci, inda ya fara da gabatar da kansa kamar haka.
Sunana Honorable Muhammad Magaji, a kasar yaɗa labarai na kungiyar manoman Najeriya, wato AFAN. Because wannan abin da ya kawo mu yau kaddamar da noman rani na alkama kamar yadda ya riga shi ne girma ministan gona, da dukkan wani wanda yake da alaƙa da noma a Najeriya, da dukkan shugabanni, da dukkan shi mai girma gwamnan Jigawa, da kuma tsarin da kaga aka yi. Saboda haka mun zo wannan wuri saboda kaddamar da wannan noman alkama na bana 2024 ƙarƙashin ministan ayyukan gona da samar da abinci na Najeriya baki ɗaya.
Kamar ita AFAN wata rawa ta taka akan wannan. To ai ba AFAN kaɗai, dukkan kungiya ko kungiyoyi daban-daban ƙanana a nan da manya, da shugabanni masu noman alkama na ƙasa da sauransu duka, kullum
shugabannin kungiya su kullu suna bada shawara ne akan yadda za a yi da lokaci domin kashi harkan noma kowanne abin da kai gani yana da lokacin sa shi harkan shinkafa da lokacin sa harkan alkama da lokacin sa so saboda haka ita kungiya kullu tana bada shawarwari yadda gwamnati za ta saki kaya a lokacin da ya kamata sannan su ma manoma kuma su yi amfani da kayan ba wai su je su yi wani abu daban da shi ba da duk kayan da ake bayarwa tun a zamanin baya da an yi amfani da shi a noma yau da ai ba haka ake ba amma mu a wurin mu na manoma duk kayan da ya shiga hannun manoma ina tabbatar maka in Allah ya yarda za su yi amfani da shi domin wannan bana tsarin da aka yi na bana abin da ya ba mu karfin gwiwa ya faranta mana shine tsarin ya zama daban da sauran tsarurrukan da ake a baya za a je minista zai je da waya za a je kaddamar da abu sai an yi sati uku hudu kamin abin ya fara isa hannun mutane amma abin da muka fahimta a nan dukkan Najeriya wai dukkan jihohin da aka dauka guda 15 wanda za su yi noman alkama din nan already kaya yana wurarensu manoman da za a ba su yana wurarensu kayan iri yana hannunsu kayan taki yana hannunsu already wasu ma sun fara shuka a yanzu saboda haka wannan ya zama symbolic na wannan wato kaddamarwa ne kawai za a yi zaman kaddamar to wannan ya ba mu karfin gwiwa ya zama daban yadda da ake yi bayan kaddamarwa da wata daya ko sati uku ana bi wannan kamin kaddamar ma sun riga sun ba da umurni a fara wasu wuri an yi nisa saboda haka wannan ya zuwa daidai muke ganin cewa in Allah ya yarda da za a samu bambanci da yadda ake yada
ya kuke wani matakai kuke dauka game da mutanen da ake cewa manoman riga ne wato shadda suke sawa je Abuja a ba su harkoki
masu sauraro a nan za mu da sai a cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku amsar wannan tambaya yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu wakilin Majigawa Mahmud Ibrahim Kwari sai kuma Julius Edward Gresham da taimaka ta haɗa mana sauti da ba da umarni ni Muhammad Hafiz Baballe sallama da ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu.